Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Assalamu alaikum masu sauraron lafiya uwar jiki. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Za mu ci gaba da jin fa'idar shayar da yaro da nonon uwa daga bakin Dr. Rukayyawa Mako. Kwararriya wajen kula da lafiyar mata da yara a hukumar lafiya matakin farko ta Najeriya. A hira da wakilin sashen Hausa Nasiru Al-Hikaya yayi da ita akan muhimmanci da alfanun shayar da yaro da nonon uwa.
Because a lokacin da yaro ya kama kan nono yana tsotsawa, akwai wani sako da yake kaiwa cikin kwakwalwa. Yakan ga sakon yakan je a kwakwalwa cewa an fa haihu. Ba ciki kuma an fa haihu, sai kwakwalwa ita kuma an haihu, to me nake jira? Sai sako ya dawo. Idan sakon ya dawo yakan dawo ya koma ga mahaifa cewa mahaifan nan ki fatsuke bakinki ki koma normal size dinki, saboda abin da ke cikinki fa ya fita. Wannan abun yin haka din yana taimakawa kware da gaske daga hana zuban jini da mace za ta yi mai yawa mai tsanani a bayan ta haihu. Abin da ake kira PPH, wanda mata da yawa sun san cewa zuban jini bayan haihuwa mata da yawa ya kai su lahira, kuma shine babban abin da yake kan gaba wajen mutuwar matanmu a lokacin da suka dauki ciki da kuma bayan haihuwa. Wannan zuban jini shine yake gaba kafin wasu dalilai na mutuwar mata ya biyo baya. Don haka idan uwa ta shayar da nonon nan a wannan lokaci da an haihu cikin tsakanin minti 30 zuwa awa daya na bayan haihuwa, ba karamin taimaka yake ba na wajen tsaye da jini ko rage zuban shi, kuma jinin biki ba zai zama dogo ba, ba zai zama ya dauki dogon lokaci ba kafin ya dauki, saboda shayarwa. Sannan kuma shayarwa yana daga cikin abin da yake taimaka mu wasu mata wajen ba da tazara ma ƴaƴansu ba tare da sai sun sha wani magani ba. Wasu nace daga cikin mata a fahimci ne da idan basira, saboda wasu matan Allah ya hore musu a lokacin da suke shayarwa ba sa al'ada, kuma ba sa al'ada akwai abin da ake kira hormones, wasu sanadarai na kwakwalwa waɗanda su sukan gaya ma kwakwalwa cewa ki bai da sako ga mahaifa cewa fa ana fa shayarwa kada wani ciki ya shiga. Don haka koda ta sadu da mijinta yakan kadar sai kaga ba za ta dauki ciki ba, sai dai ranar bayan ta yayi, in ta yayi sai kwakwalwa kuma ta aika ta yi aiki da cewa an fa daina shan nonon nan. Don haka mahaifa ki shirya wani ciki zai zo. So a haka Allah ya shirya abubuwan shi wanda mutane ba sa fahimta ne ko kuma ba su sani ba, saboda rashin sani shi dama yana nan, komai sanin ka baka san wani abu ba. So duk waɗannan abubuwan su ne muke ci gaba da faɗakar ma mata cewa amfanin shayar da nono ma uwa, amfanin shayar da nono ga ɗa.
To madalla, yanzu kuma lokaci yayi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan da ya kokara amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita, ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah ina lafiya hajiya.
To likita, yau zamu fara da wasikar malama Bilkisu Mudasiru Muhammad a can Tafawa Balewa.
To
tace wai idan iska ya hura mata ido sai ta ji suna mata zafi, sukan yi ja sosai kuma su dinga yin hawaye, shine take son ta san shin me yake kawo haka.
To yawanci in iska da abu ya shiga idan mutum kuma yana sa idan ya zama ja haka kuma yana hawaye da yawa, to abin da ke shiga idan na farko bai dace da idan ba. Wani lokaci yakan sa wani barayin idan ya dan dinka kumburi, shi ke sa idan ya ja zur. so wannan ya faru dole ta je wani likita a duba. Akwai magungunan da ake iya bayarwa wanda zai rage jan idon, ya rage ruwa ko ya rage kaikayin idon, amma dole sai ta je. Mun lokaci inda wannan na faruwa kamar tabaro za ta iya sa in ta san wuraren da za ta je iskar na zuwa haka ko abin na shiga, akwai irin tabaro musamman da za ta iya sawa wanda zai iya kare idon shi ma.
To
amma dole ta je wurin likita ya duba, a duba kwarai a tabbatar, domin akwai kuma matsala da ke faruwa a cikin idon shi ke sa shi ke wannan.
Yake ja din ko ma menene da za a kokarin a bata magani ko?
Eh, domin waɗansu ɓarayin cikin idon kin san ya kasu daban-daban ne a cikin idon, akwai abubuwa da yawa, to akwai waɗansu wuraren wanda ko iskan ko abin da ya shiga ya kasa waɗansu wuraren su ɗan kumbure ko kuma su zama jajajar haka. Da wanda ji wani likita ya duba, yanzu akwai magunguna da yawa wanda irin wannan tabarun duk zai iya taimakon ta kwarai da gaske.
To
eh,
to Allah ya sa a dace.
Amin, amin.
To sai kuma wasiƙa da muka samu daga wajen Alhaji Mele Yusafari a can jihar Yobe.
To
ya ce yana son ka mishi bayanin amfanin ƙwayar maganin paracetamol a jikin mutum. Wai dan ya ga cewa idan mutum ya je asibiti aka rubuta masa magani kowace irin cuta sai ya ga an rubuta paracetamol a ciki. To yawan shan sa ba ta haifar da wani illa ko?
To paracetamol da yana amfani ga ciwo ko zafi, kuma yana amfani ga rage tsananin zazzabi. To amma kuma paracetamol ɗin yana da illa, akwai in ka sha shi yayi yawa da yawa a cikin jikin ɗan adam yana iya kawo illa ga hantar ɗan adam.
To likita bari kafin ka zo ga illa da zai yi din, inda ya ce idan mutum ya je asibiti idan aka rubuta mishi magani sai an haɗa da paracetamol ɗin nan. To me yasa likitoci suke tunda kace yana magani, me yasa likitoci suke hada da paracetamol tunda na san ba tare da wani dalili ba za su rubuta ba?
Eh, abinda mai yiwuwa yawancin mutane suka ji arziki la suna da zazzabi ko wani ciwon gaba ko wani ciwon warwari na ɓarayin jikin su, to nan duk paracetamol din yana taimakon wannan. Amma wanda kowane irin abu da yawan in ba waɗannan ba to bai cika taimako. Yawanci abinda likitoci ke tsammani inda yawancin mutane da ke zuwa asibiti kila suna da irin wannan ko zazzabi ko wani ciwon jiki ko wani tsamin jiki haka, duk wannan yana taimakawa.
Shi yasa yake haɗa da paracetamol.
Eh, amma bai tsammani kowane lokaci ka je asibiti ana baka paracetamol ba, bai kamata a yi haka ba.
To likita ka yi bayani ka ce idan mutum ya fiye shan paracetamol tana ɓarna, yana ɓarna a jikin mutum. To idan ka ce yawa kima kamar in mutum ya sha na wata nawa ne ko kuma dai ka ɗan yi mana bayani?
To kamar in ka sha kamar nan yadda muke cewa in mutum ya sha kamar miligram 4,000.
To
eh, wanda yake so akan sa mg a ciki, in ka sha 4,000-5,000 a rana bai kamata ka sha da yawa, saboda haka ma za ka sha ka ɗan ƙara shan shi da yawa. Kuma in kana sha akwai magunguna da yawa da ke da shi a ciki, kamar magunguna ake amfani da mai tsananin ciwon jiki, kamar ai mutum kamar tiyata ko na akan ba su ɗansu magunguna akan haɗa da shi wannan paracetamol ɗin. To shi yasa yawanci akan ce a rinka duba kada mutum ya rinka shan abin da ya fi wannan 4,000 ɗin, 4,000-5,000 miligram ɗin.
Ka yi bayani miligram 4,000-5,000. Kamar mutum zai sha na kamar sati nawa ko wata nawa ne kafin ta mai illan na da kace ta yana yi?
Eh, kamar yawanci wanda ake sha a gida kamar sukan zama kamar shi miligram ɗin 300-500. To a rana bai kamata ka sha fiye da 8 ba.
To
ƙwaya 8 kada ka sha, musamman ka tsaya 7 a rana kenan.
To
to in kana shan a baya fi wannan yawan haka, to wani lokaci nan gaba za a ga wani abu na faruwa ga hantarka, sai kuma wannan kuma ikon Allah ne, amma ya kamata mutum ya rinka lura da wannan.
Dan akwai waɗanda duk abin da suka ji sai a je a sayo paracetamol.
Eh, bai kamata a rinka shan paracetamol haka da yawa ba, illarsa kenan.
To likita, tunda ma ka taɓo wannan batu na cewa yawan shan paracetamol ɗin na iya lalata mu mutum hanta, wasu sauran magungunan fa?
Eh, shi yasa ai akwai magunguna da yawa suna kamar in kamar aspirin, in kana shan aspirin da yawa shi ma yana kawo kamar irin gyamban ciki ko cikin kai so mu jini. Saboda haka bai kamata mu rinka sha da yawa ba, ko kuma in ka sha kamar irin aspirin baka ci da wani abu ba, ka rinka cin ɗan abinci kafin ka sha shi. Shi kuma baka yi wannan ba yana kawo ciwon ciki ko kuma yasa cikin ka rinka jini. To magunguna dai kowane magani yana da illa Hajiya, saboda in za ka sha magani ka tabbatar ka sha yadda aka ce ka sha.
Yawwa.
Domin sha da yawa bai sa za ka warke da wuri ba Hajiya.
To kuma idan kar amma aka baka magani kar baka gane ba kana sha sai kai maza ka koma gun likitanka.
Eh ko wanda ya baka wannan magani ne ba gane ba je ka tambaya to maganin da na sha shi haka wani illa zai yi mini in na sha haka domin kowane magani haji yana da wani illa.
To kuma in mutum kamar yanda nace idan mutum ya fara sha din kuma ya fara jin ko yana jin wani ciwo ko abin nan ya koma gun likitan shi Allah ba shi likita ma na iya cewa ya daina shan magani.
Inda kana shan magani ka gaina maka wani abu da baka saba gani ba yawanci kai hankali ko ka je wani likita ko ka tsaya sannan ka je kai magana da likitan. Domin bai kamata magunguna inda ka so mashi ya kana gani wani abu ko kana jin jiri ko kuma kana gani wani kana wadin bayan gida daban ko kana gani wani abu daban da baka saba gani ba to kai sauri ka kira likita. Ko kaje gansha.
To Allah ya sauke.
Amin amin.
Idan kunne ya ji aka ce jiki ya ji.
Eh gaskiya ne hajiya.
To Alhaji Mele ya sake wata tambaya.
To
yace menene amfanin ganyen auduga ne a jikin mutum? Ko ya ga mutane suna kwadansa suna ci?
Auduga?
Eh.
To hajiya ban so wani amfanin cin auduga ba a jikin ɗan Adam hajiya.
A'a ba auduga ba ganyen auduga.
Ganyen auduga?
Eh.
To hajiya ni dai wannan ban yin bincike ban san kan amfanin ganyen auduga shan shi ba hajiya.
To kai mana bincike
ka. Mai bincike amma idan abubuwan ilimin kimiyya da na karanta ban ga wani amfanin da aka ce amma mai bincike.
To.
Eh.
To likita lokaci ya fara daga mana hannu. A saboda haka ana za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin
Dr. Lada.
Jami'a Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
Asaida ce ka ce duniya ana ta wani sani.